Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Talata 5 ga watan Yuni shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16 25 da kuma 30. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakub makeri ne tare da Maryam Dauda. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana cewa yana da cikakken ikon ya zara kansa daga binciken da ake yi. Daga nan kuma ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa binciken da gwamnatin tarayya ke yi akan alaka tsakanin waɗanda suka yi mashi yakin neman zabe kwata-kwata baya cikin tsarin mulki. A halin da ake ciki kuma masu gabatar da ƙara da ke yi wa mai bincike na musamman Robert Mueller aiki sun ce tsohon manajan yakin neman zaben shugaba Donald Trump Paul Manafort ya sha kokarin ya tuntube shedin da ke da alaka da batun manyan laifukan da ake tuhumarsa da su. Waɗanda suka tsira daga aman wutar Fuego a ƙasar Guatemala sun fara zaman makokin mutanen da aka gano gawarwakinsu yau Talata.
Kadan labaran kenan. Ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar majalisun dattawan Najeriya da na wakilai suna nan suna wata ganawa sirri tsakanin su wadda suka kwashe sa'o'i da dama suna yi. Wakiliyarmu a nan majalisan Madina Dauda cewa ta yi.
Taba irin wannan haddaddiyar zama ba tunda aka koma mulkin demokradiyya shekaru 19 da suka wuce. Sai dai in lokacin da kila shugaban ƙasa zai zo ya gabatar da kasafin kuɗi ko kuma shugaban ƙasa zai zo ya musu wata jawabi.
To madalla a yau ne kuma ranar kare muhalli ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ake yi a kowace ranar 5 ga watan Yuni na kowace shekara. Taken wannan shekara an ce yadda za a yi a kawar da ledodi ko kuma sharar ledodi a duniya. A jamhuriyar Nijar kuma wasu 'yan kunar bakin wake ne suka kai wani hari akan wata makarantar allo kuma suka kashe mutane tara ciki har da su kana suka jikata wasu da dama. Safinatu Salisu Dangi tana tafi da shirinta don noma. Bayan haka kuma za mu kawo ra'ayoyi da kuma saurare kuke aiko mana, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana cewa yana da cikakken ikon ya kare kansa daga binciken da ake yi. Daga nan kuma ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa binciken da gwamnatin tarayya ke yi akan alaka tsakanin waɗanda suka yi mashi yakin neman zabe a shekarar 2016 da rashin kwata-kwata baya cikin tsarin mulki. Tun bayan da ya hau kujerar shugaban ƙasa kwanaki 500 da suka gabata, shugaba Trump ya sha yin watsi da ka'idodin da aka gindaya. Ya kuma kalubalanci iyakokin ikon da aka san shugaban ƙasa da su. Amma maganganun da ya yi na baya-baya, musamman akan fidda kansa, abin mamaki ne sosai kuma abin muhawara ne a fannin shari'a.
I think it's unlikely that the president can pardon himself. I think the court would say no. But I also think that if the president pardons himself.
Susan Lovelock, wata farfesa a Jami'ar Georgetown ta nan Amurka, ta ce ina tunanin zai yi wuya shugaba ya zara kansa. Ina gani kotu ba za ta amince ba, amma kuma ina gani idan har shugaba zai iya fidda kansa, yawancin 'yan majalisa za su tambake shi. Ko da yake lauyoyin Trump na kokarin duba batun ta bangaren shari'a akan cewa ikon shugaban ƙasa na da yawa sosai. Yana da ikon ya kawo ƙarshen bincike na musamman da ake yi wa waɗanda suka yi mashi yakin neman zaɓe, ko kuma ya zara kansa abin da ya fi kama da mulkin sarkin gargajiya amma ba zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ba. Lauyoyin Trump a wata doguwar wasiƙa da suka rubuta wa shugaban kwamitin binciken na musamman a watan Janairu da ta fito kwanan nan sun ce ba za a iya tursasawa shugaban ƙasar ya ba da bahasi a wajen amfani da ikon sammaci ba. Suka kuma ce bai keta doka ba ta wajen korar daraktan hukumar leƙen asiri da ke jagoranta binciken katsalanda da ake zargin Rasha ta yi, sabili da shugaban ƙasar yana da ikon dakatar da binciken. A halin da ake ciki kuma masu gabatar da ƙara da ke yi wa mai bincike na musamman Robert Mueller aiki sun ce tsohon manajan yakin neman zaben shugaba Donald Trump Paul Manafort ya sha kokarin ya tuntubi shaidan da ke da alaka da batun manyan laifuffukan da ake tuhumar sa da su. A wani zaman kotu da aka yi jiya Litinin, masu gabatar da ƙarar sun ce Manafort da ɗaya daga cikin abokan aikinsa sun sha tuntubar shaidu a wani yunkuri na faɗa musu abin da za su ce a binciken. A watan Fabrairu ne suka tuntubi shaidan, jim kaɗan bayan da wani alƙali ya sake ɗago batun laifin da ake tuhumar Manafort da shi a lokacin da yake tsare a gidansa. Ba a ambaci sunayen shaidan ba a zaman kotun da aka yi, amma masu gabatar da ƙarar sun ce mutanen sun yi aiki da Manafort wajen haɗa wata ƙungiyar tsofaffin jami'an ƙasashen Turai da ake kira Habsburg Group da Turanci da ke yaɗa muradan Ukraine a ƙasashen Turai da kuma Amurka. Ana tuhumar Manafort da laifuffuka ciki har da kama ƙafa ba bisa ƙa'ida ba dangane da ƙungiyar ta Habsburg. Waɗanda suka tsira daga aman wutar Fuego a ƙasar Guatemala sun fara zaman makokin mutanen da aka gano garurrukinsu yau Talata, bayan da aman wuta da iskar gas da kuma ɓarɓashin duwatsu suka kashe aƙalla mutane 69, toka da laka kuma suka lullube ƙauyukan da ke kusa da wurin. Wani gidan talabijin na ƙasar ya nuna masu makokin suna ɗauke da makarar mamatan a kan kafaɗinsu. Yayin da ma'aikatan agaji ke ci gaba da neman waɗanda ke raye, hukumomin ƙasar sun ƙara adadin waɗanda suka mutu, yayin da kuma ake gano garurrukin mutane daga ɓarɓashin duwatsu a kewayen ƙauyukan inda bala'in ya fi shafa. Hukumomin sun kuma ce ta yiwu adadin waɗanda suka mutu ya ƙara hawa. Jami'an da ke kiyaye bala'i sun ce aman wutar da ya faru ranar Lahadi ya shafi fiye da mutane miliyan ɗaya, an kuma kwashe wasu su 3,265 daga wuraren da aman wutar ya faru, sannan an kai mutane 20 da suka jakkata wasu cibiyoyin kiwon lafiya. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sarkin Jordan Abdullah ya nada wani ministan kasar Omar Razzaz a matsayin Prime Minister yayin da aka koma yin zanga-zangar kin jinin gwamnati yau Talata. Razzaz shine ya maye gurbin hani mulki wanda yayi murabus jiya Litinin. Mulki dai ya nemi ya dauki matakan tsuke bakin aljihu a kasar. Dubbai 'yan kasar Jordan sun yi tattaki zuwa ofishin Prime Minister mai barin gado hani mulki da dare har zuwa safiyar Talata. Suna neman gwamnati ta dakatar da hauhawar farashin kayayyaki da kuma shirin ƙara haraji da masu suka suka ce mafi akasari matakin zai auna masu matsakaici da ƙaramin ƙarfi ne. A jiya Litinin ne mulki ya miƙa takardar yin barabus ga Sarki Abdullah.
Maryam Dodo ke nan takarantar labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, za mu faro rahotannin namu ne daga tarayyar Najeriya, inda majalisun ƙasar suke wata ganawa sirri ta haɗin gwiwa tsakanin su wanda suka kwashe sa'o'i da dama suna yi, sai dai ba iya gane dalilin da ya haddasa wannan ganawar haɗin gwiwan ba. Sai dai na tattauna da wakiliyarmu Madina Dauda akan irin hali da ake ciki a nan majalisar tarayyar, sai ta ce
a safiyar yau ne majalisar dattawa ta yi zama na sirri, abinda muke kira executive session, har na tsawon awa ɗaya da rabi, daga ƙarfe 11 agogon Najeriya zuwa ƙarfe 12:30. To bayan sun buɗe ƙofa ne shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ya ce za su koma zauren majalisar wakilai inda za su yi haɗaɗɗiyar zama, wannan ɗin ma a asirce za su yi. Yanzu sun kwashi sa'o'i biyu da 'yan mintoci da wannan haɗaɗɗiyar zaman da su da majalisar wakilan. Kuma abin da za ka lura shi ne ba a taɓa irin wannan haɗaɗɗiyar zama ba tun da aka koma mulkin demokuraɗiyya shekaru 19 da suka wuce, sai dai in lokacin da kila shugaban ƙasa zai zo ya gabatar da kasafin kuɗi, ko kuma shugaban ƙasa zai zo ya musu wata jawabi, wani jawabi mai muhimmanci da ya shafi ƙasa to shi ne suka yi irin wannan haɗaɗɗiyar zaman. To mu ma kanmu yau wannan zama ya zo mana da bazata, amma ba zai rasa nasaba da harkan tsaro da kuma yadda 'yan majalisar ke takun saka da ɓangaren 'yan sanda ba. Domin a yanzu haka da muke maganan nan da kai, an janye jami'an tsaro na shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da na shi kanshi kakakin majalisar wakilai. To muna ganin wannan zama na sirri da suke yi ba zai rasa nasaba da irin wannan takun saka da ke faruwa ba.
To ina batun da ake yi cewa kila wannan zaman zai iya samun kuma nasaba da irin abubuwan da suka faru a baya na zancen ɓangarorin majalisun suna ƙoƙarin tsige shugaban ƙasa wanda ya yi dalilin da ya sa akan samu takun tsaka tsakanin ɓangaren majalisa da kuma huskar abin nan gwamnati.
To gaskiya an ɗan kwana biyu da samun rashin jituwa tsakanin ɓangaren majalisa da ɓangaren gwamnatin, saboda in ka lura wannan takun saka na batun tsaro da kuma yadda aka kama wasu daga jihar Kwara suka zo suke maganganu akan shugaban majalisar dattawa da gwamnan jihar Kwara ya ƙara rarraba kawunan 'yan majalisun gaba ɗaya, abu da ya sa har wani taro da sabuwar PDP ta niyan yi da mataimakin shugaban ƙasa ya rushe. Yawancin 'yan majalisa waɗanda ke wannan sabuwar PDP dama za a je tare da su fadar shugaban ƙasa a yi wannan tattaunawa da mataimakin shugaban ƙasa Profesa Yemi Osinbajo. Amma a safiyar yau shigowar mu majalisa sai suka ce sun fasa ba za su je wannan taron ba, saboda su nan za su yi wannan zama sai sun warware matsalolin da ke faruwa a ƙasa. To shi ne suka shige suka rufe kansu. Yanzu kenan ina ga mun kwashi kusan sa'o'i huɗu kenan tun safe da muka zo suke zama a sarce.
Kafin su yi wannan zaman abin nan haɗin gwiwan, kin ce sun yi abin nan majalisar dattawa ta yi zama na awa ɗaya. A lokacin da za su shiga wannan zaman ta haɗin gwiwa, ko kun samu ɗan tattaunawa da su ko kuma a ya kuka ga yadda huskokinsu ko yadda suke ji a jikinsu kafin su shiga wannan zaman haɗin gwiwar?
To a gaskiya ko yau safiyar yau ɗin nan shigowar shi shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki iskarsa babu annashuwa yau. Kuma yawanci 'yan majalisar dattawan ma waɗanda da suke ɗan murmushi tare da mu gaisa lafiya lafiya lau, yau dai kan babu ma murmushin, suka shige suka rufe kansu. To da suka yi awa ɗaya da rabi suka fito, shi ne shugaban majalisar dattawa shi Bukola Sarakin ya ce za su tafi haɗaɗɗiyar zama da majalisar wakilai. Saboda haka alamu ne na cewa babu lafiya tsakanin majalisar ƙasa da ɓangaren gwamnati. Muna sa rai in sun fito mai magana da yawun majalisun duka biyu ila su yi mana bayanin abin da ke ƙasa, wanda nake ganin ya zama lallai tila su yi mana bayani, tunda labari ne da kowa zai so ya ji ya san menene dalilin wannan zaman sirri da aka kwashi sa'o'i masu yawa ana yi a yau din nan.
To nagode ƙwarai, za mu sake tuntuɓar ki da zaran kin samu wani bayani da zai amfanar da jama'a.
To madalla a gaida Madina Dauda. Wasu 'yan kudar baƙin wake sun tarwatsa kansu a garin Difa na jamhuriyar Nijar a daren jiya, lamarin da ya haddasa mutuwar mutane tara tare da su 'yan kunar baƙin waken kana jikata wasu da dama. Wakilin mu Sulemu Muni Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rahotanni daga garin Difa na cewa a washeshen karfe 10 na daren jiya Litinin ne wasu mata uku 'yan kunar baƙin wake suka kutsa wata makarantar allo da ke unguwar Difa Kura, inda suka tayar da bumabumai. Sakamakon wucin gadi na cewa lamarin ya haddasa mutuwar mutane tara cikin su har da 'yan kunar baƙin waken uku, yayin da mutane 35 suka ji rauni. Wata majiyar kiwon lafiya da na tuntuɓa a wayar telefon wacce kuma ta buƙaci in ɓoye suna, ta yi min ƙarin haske akan yadda abin ya wakana.
Sun wata makaranta ce suka samu a nan wani karfi ana ce mai kokura. Nan ne mutum uku wannan malalata mutane suka kai hari suka tada bom. A ciki akwai mace biyu suna tsarmar da ala kuma da namiji guda. A cikin bom ɗin kowa ya tada nashi kuma ya tashi kuma sai ya yi ɓanna. Mutum shi da Allah ya matukawa wannan da idan mun gan su wanda mutum shi da Allah ya matukawa wannan. Mun ga mutanen da suka samu ciwo a cikin su. Wanda kamar sai biya mun shi ko nan sun ci sauran mutum 30.
Yanzu haka almajirai da malaman da wannan hari ya rutsa da su na can kwance a babbar asibitin Difa domin ci gaba da jiya, kuma bayanai na nunin da dama daga cikin su sun ji munanan raunuka.
Dukkan da masu da dama har da munanan raunuka sun da har da babban malamin nasu ma mai ba su rafi a lokacin da su sai ya ka wajen shekara 36 inda shi ma duka abin ya tantar ta ba shi ko sai a cikin nashi na babban malama.
Ya zuwa yanzu an kwantar da su a asibiti kenan.
Sun samu kula sosai, kula ta abin da wasu aka yi wallahi babban kula ta samu a babban asibiti ta Difa.
Shugaban majalisar mashawartan yankin Difa Mayor Lugari ya tabbatar da faruwar wannan al'amari, ko da yake ya ce a halin yanzu suna cikin harhaɗa bayanai, saboda haka sai idan an kammala za mu ji ƙarin haske.
Muna aiki bisa dai babu da yi labari kaɗan za mu ba ku yanzu. Sai ku saurara Satelma Uku de la Journée fa.
Amma kuna ba da tabbacin lalle ƴan ƙunar baƙin wake sun tada bom ko?
Amma ba za mu dawo muku da tunda ana bincike sosai. Abu ya tare su kai mu samu za mu fara.
Yankin Difa na daga cikin yankunan da gwamnatin Nijar ta kafawa dokar ta ɓaci da nufin murƙushe hare-haren Boko Haram, kuma rahotanni na cewa harin ƙunar baƙin waken na jiya ya sa hukumomi ƙara tsaurara matakan tsaro a dukkan muhimman wuraren taron jama'a, musamman a ciki da wajen kasuwar garin Difa wacce yake ci a kowace rana ya ta yau wato Talata. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kuma da la'agaida Sulemummuni Barma. Ranar 5 ga kowace watan Yuni na kowace shekara ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ta zama ranar kiyaye muhalli a duniya. A wannan shekara an yi wa wato bukin na wannan shekara take yunkurin kawar da sharar ledodi wanda ke yin mummunan tasiri ga ainihin muhalli a duniya baki ɗaya. Wakilinmu Babangida Jibrin ya shirya mana rahoto akan wannan ranar.
Ranar 5 ga watan Yuni kowace shekara dai rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin fadakar da al'umma game da buƙatar kare muhalli a duniya. Taken bikin na fara dai shine kokarin kawo ƙarshen amfani da leda, sanadarin da kuma yanzu bincike ya nuna cewa yana barazana ga muhallin duniya, inda rahotanni suka ce kimanin tan miliyan 13 na leda ne ke samun kansa zuwa cikin teku da kuma sauran magudanan ruwa, lamarin da kuma kan haifar da illa ga muhalli. Sakamakon illar da ledan ke haifarwa ga muhalli dai, tuni kungiyoyin fafutukar kare muhalli suka fara yin kira ga gwamnatoci daban-daban na duniya da haramta amfani da leda baki daya. To koya 'yan Najeriya masu amfani da ledan da kuma masana kimiyya ke ganin wannan kiraye-kiraye da kuma illar da ledan ke haifarwa tsakanin al'ummar duniya? Ga dai abinda wasu ke cewa.
Eto ra'ayina a gaskiya a karanta ledojin yana da kyau, saboda kusan mu kanmu muna fuskantar matsaloli wajen ledojin, inda gwamnatin za ta yi haka kuma ya zamanto ko da ma za ta fitar da ledojin ya zamanto masu dai kyau ne, kuma a san kamfanonin da ya zamanto za a san wanda za su kai ledoji masu kyan, to hakan yayi.
Kare muhalli daga gurɓacewa ba sai an hana masu leda yin leda ba. Gwamnati sa wani doka wanda yake duk wanda ya je shago zai sayi biredi ko zai sayi yogurt ko zai sayi shinkafa ya sayi leda a hannun mai shago, ba mai shago ya bada leda kyauta ba. Sabili da bada leda da ake yi kyauta shi ne ya sa mutane suke watsar da ita ko ina.
To kuwa akwai illa ne na lafiya da ke tattare da amfani da leda ga muhalli kamar da gwamnati ke kuka? Tambayar kenan da na yi wa wani masanin harkokin muhalli da kimiyya Malam Muhammad Sani.
Yawwa, illan da take da shi ga muhalli shine tunda ba ta lalacewa yanzu ana ta zubar da ledoji a ko ina. Zubar wannan da ake duk inda ka yadda leda ba farididdigewa za ta yi ba. Za ta shiga cikin ƙasar ne in a ƙasa ka yadda ita sanadari ko yanayin yanda ƙasar take tsare, yanda Allah ya tsara ta, in wannan leda ta shiga ciki tana canja shi, tana gurɓata shi. In kuma ba a ƙasa ta faɗi ba, ta faɗi ne a magudanar ruwa ko wasu gurare, yawanci in ka dubi magudanar ruwa za ka tarar cewa lejoji suke cunkushe su, musamman duk ran da aka yi wani ruwa mai ƙarfi. In ka dubi yanda magudanar ruwa ke cushewa da wanda ba ma da bola da shara suke cushewa ba, da ledojin suke cushewa, tunda ledojin ba narkewa suke ba. To wannan ya kawo ya hana ruwan guje tafiya, kuma ya tsaya, kuma ita gwamnati ba kwashewa za a yi a ce an kwashe ledojin don a yi wani abu da su ba, in an kwashe su da sitin za a sake zubawa ne. Ledar yau da kasan an yi amfani da ita shekara biyar, shekara bakwai, takwas, goma, in ka je watakila inda kake yanzu ka kwashi kasar wajen ka duba scientifically za ka tara har yanzu ledar tana nan ba ta diddige ba.
Yanzu haka dai akwai kasashe da dama da suka amince da amfani da makamanciyar wannan doka da nufin kare muhallin kasashensu da ma na duniya baki daya. Ya magana dai yana cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira. Bawon ya ji furin murai Amurka daga Lagos.
Tuma da lagai da baban gida Jibrin. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 11 ne da minti 20 na safe a nan Washington, da kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Safinatu Sada Sodangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon masu sauraro, idan ba ku manta ba, za ku ji ci gaban tattaunawar da wakilinmu Hassan Maina kai na yayi da wasu mambobin Majalisar Kula da Iri ta Najeriya. Ga ci gaban tattaunawar.
Saboda ainihin gwamnatin nan akalanta ya karkata akan ainihin inganta tattalin arzikin kasar nan ta bangaren aikin gona, kuma noman nan shi ma ga da iyaye da kakanni su sardauna sun yi kokarin su Allah jikan su, sau da babu sun yi kokarin su Allah jikan su, to yanzu muna so mu dora inda suka tsaya. Saboda haka ma'aikata ba matsala ce za a ce akwai ba, wato matsaloli ne na gwamnatoci da suka shuɗe. Wannan idan ya zo baya su ya aikin wannan na bayansa da ya bari. Saboda haka muna ganin yanzu tunda wannan gwamnati ta nuna cewa tana son ainihin raya wannan aikin gona ɗin, a samu ingantattun na'urori a sa, sannan kuma za mu fita duk ƙasar nan faɗin Najeriya za mu zagaya mu ga ainihin irin tsirrai da iriruwa da mutanenmu suke buƙata a duk faɗin Najeriya. A ga yanda za a yi a samu kamfanoni da ainihin ɗakunan bincike na jami'o'i, a ga yanda za a fito da waɗannan ingantattun irin da haɗin gwiwar wannan ma'aikata da ma'aikatar aikin gona, domin a tabbatar da ainihin irin nan ya je ga ainihin manoma talakawa. Saboda idan babu ingantaccen iri za a yi ta noma ne a jeji guda ana samun abu kaɗan, amma idan an samu ingantaccen iri ƙaramin guri za ka noma, za ka samu tsaba da yawa, za ka samu amfani da yawa wanda za ka ci ishe ka da iyalinka, sannan ka fitar da wani ka kai shi kasuwa har ma a fitar da shi zuwa kasashen waje. So ina ganin muna nan muna iya kokarin mu, za mu yi kokari mu saita wannan ma'aikata duk da an yi watsi da ita shekara da shekara.
Madam Victory, ina dawo gare ki ta kamaimai a matsayinki na wakiliya a hukumar daraktocin wannan majalisa ta samar da iri ta Najeriya, da me misali za ki so ki ga cewa an yi domin a farfado da wannan ma'aikata?
Na abu guda ɗaya shine na'urorin aikin gurin a canza su.
Idan kika ce na'urori, misali me kike nufi?
To na'urori abinda nake nufi shine kayan da ake aiki da su a yanzu wanda suka shuɗe ne, babu sabbi, suna ne akwai ai kayan aiki amma ba komai saboda ba sa yi.
Ina rawa gare ku Malam Ibrahim Musa. Idan muka duba kayan aikin da kuke ta hankulan ganin an samu wanda su dace da wannan zamani, misali a ɗaya ko a kalma ɗaya ko kalma biyu, da me dai misali zaka so ga an ci an kawo a wannan gurin?
Ai komai ma kamata a canza shi. Yanzu idan ka je ka duba ɗakin bincike na majalisar kamfani ne ko na NAFDAC, in ka je ka duba ga yanda yake, ka san cewa ko a America ko a Ingila wannan kamfanin yayi, kuma yayi tasiri, kuma ya aikin sa yanda ya kamata tun zamanin Dora Akinyele. Saboda haka waɗannan ainihin na'urori na ainihin gwadawa a ga wannan irin ya inganta, ya kamata a ba manomi ya je ya shuka shi ya samu tsaba da yawa, zai yi masa amfani. Waɗannan na'urorin gaba ɗayan su kusan na'urorin wajen guda 18 ne, mataki-mataki ne ake auna. So duka waɗannan na'urorin waɗannan ina ganin tun kusan 1980 aka sayo su aka kawo su, a cire su a sa na zamani wanda sauran kasashe suke amfani da shi.
Madam Victory, ina dawo gare ki. Duba da abubuwan da kuke hankulan gani yanzu, idan kuma ka duba ɗaya ɓangaren, kullum gwamnati na koken cewar ba kuɗi, ba kuɗi, ba kuɗi, tattalin arziki yana cikin wani hali, ko da yake yanzu ya ɗan fara farfaɗowa dai kamar yadda aka ce, kuna ganin gwamnati tana da isassun kudaden da za ta biya muradin wannan majalisa ta samar da shi?
Tana da shi. Tunda ai kai ba za ka ce ayi jifa baka taka dutse ba. Duk gwamnatin da ta ce tana so ta meda ta samu kudade, ta samu kayan aiki, ta ba mutane abinci, ya kamata gwamnatin nan tana da kudin da ta ajiye shi na sayan kayan aiki, na sayan iri da sauran abubuwa.
Malam Ibrahim Musa, a ƙarshe menene abinda Bature ke kira vision da mission ɗinku, abinda kuka son ku cimmawa domin zabrar da wannan hukuma?
Ne ina so in ga wannan hukuma a matsayin hukumar da ba a Najeriya ba, duk a duniya, duk wanda ya zo wanda yake kwararre akan bangaren noma, idan ya zo zai alfahari da ita. Ina so in ga hukumar ta zama hukuma wanda za ta iya ɗaukan nauyin ainihin duba ingantattun iri na ko ina faɗin ƙasar nan da ma Afirka baki ɗaya, in ma son samu ne mu ciyar da duniya da tsirrai, saboda muna da ainihin ƙasar da za mu yi gwaji. So ina da wannan ainihin bishan ɗin, mun ajiye jadawali a ƙasa wanda abinda muka ajiye ba za a yi watsi da shi ba, idan wasu sun zo za su ci gaba da ga inda muka tsaya. Wannan shi ne hankorona a kan wannan ma'aikata.
Victory, ke kuma ne ne abinda yake fatan cimma wani hukuma a ƙarshe?
Ni abinda nake fatan ciwo wannan hukuma a ƙarshe shi ne, ina so in gan a lokacin da muka gama komai, Najeriya za ta ce yau alhamdulillahi ta samo mutanen da suka zauna suka yi aiki, talaka zai samu iri ya je gonansa ya yi noma ba sai ya koma kasuwa ya saya ba.
A madadin shi Ibrahim Musa da kuma Senator Victory, wadanda dukkaninsu wakilai ne a hukumar, wato a majalisar samar da iri ta Najeriya, wacce ke karkashin ma'aikatar aikin gona, Hassan Maina kaina ke sallama da ku, ku zama lafiya.
To madalla Hassan Maina kaina, masu sauraro, wannan ya kawo ƙarshen tattaunawar tasu. Sai wani mako idan Allah ya kai mu, za mu zo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta hada mana sauti, ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa a sha ruwa lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuke aiko mana.
Sakon farko na haɗin gwiwa ne daga Aminu Kano Mai da Garku da Adamu Sabi'u Wangara. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku bamu dama mu nuna takeicinmu game da ɓullar cutar kwalara, wato amai da gudawa, a makarantar 'yan mata da ke jihar Kaduna, wanda har ta kai ga 'yan mata biyu suka rasa rayukansu, 'yan mata 50 kuma suka kamu da cutar ta sanadiyar rashin wutar lantarki da ruwan sha mai tsafta. Da fatan gwamnatin jihar za ta magance matsalar, amin, don gudun afkuwar hakan a gaba.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, Prime Minister ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu zai gana da shugaban ƙasar Faransa yau Talata a birnin Paris, a ci gaba da yunkurin neman goyon bayan shugabannin ƙasashen Turai na yin gyara a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma akan ayyukan nukiliyar Iran. Netanyahu ya fara yada zango a ƙasar Jamus jiya Litinin a ziyarar kwanaki uku da yake yi a ƙasashen Turai, inda ya gargaɗi shugabar gwamnatin ƙasar Jamus Angela Merkel cewa shishigin da Iran ke yi a gabas ta tsakiya zai iya haifar da kwararar 'yan gudun hijira. Da yake jawabi a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da Merkel, shugaban ƙasar Isra'ila ya ce Tehran tana neman gudanar da gangamin addini a ƙasar Siriya, inda galibi 'yan Shi'a ne ta wajen yin amfani da mayakan 'yan Shi'a da ke ƙarƙashin ikonta wajen sauya ra'ayin musulmi 'yan Sunni.
To duka kuma da wannan da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can da yamma za a ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Sai dai a muna afuwa, ba mun iya kawo tasirin a watan Ramadana ba. Insha Allah a shirinmu na gaba za a ji wannan abubuwa duka. Yanzu a madadin
Maryam Dauda
da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham, da kuma injiniyarmu na wannan la'asariya Rob McLean. Baba Yakuma Kiri ne ke sallama da ku daga nan Washington DC, sai can da yamma za a ji mu sake dawowa da sauran shirinmu, sai kuma a dakace shirin yau da gobe.